sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, a wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada muhimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jakkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiya. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin ƙasar a makon jiya ya ƙaru zuwa 51.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya sayi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma in an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina, mutanen Plateau suna son noma.
Muna tafa da ƙarin bayani. Kama kowace ranar Talata yau ma, muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapan Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada muhimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine cikin gaggawa. Shekara ɗaya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Kudirin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da ƙasashe abokan hulɗarta da kuma ƙasashen da ke da ra'ayi, za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar Alhamis. Kudirin ya jaddada buƙatar neman hanyar cimma cikakken zaman lafiya mai dorewa da ta je daidai da ƙa'idojin Majalisar Dinkin Duniya, tare da yin kira ga mambobin majalisar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan ƙoƙari. Kudirin ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen fada tare da janye sojojin Rasha daga yankin Ukraine a cikin iyakokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da su. Hakan na nufin har da yankunan da Rasha ke iƙirarin ta mamaye. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jakkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiya, inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje, lamarin da ya sa wasu mutane suka makale, yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jakkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Girgizar ƙasar ta ranar Litinin ta fara ne a garin Daphne da ke lardin Hatay na Turkiya, ɗaya daga cikin yankunan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta auku a ranar 6 ga watan Fabrairu ya shafa. An ji girgizar a Siriya, Jordan, Cyprus, Isra'ila da kuma Masar. Ministan cikin gidan Turkiya, Suleiman Soylu, ya ce mutane uku sun mutu, sannan wasu 213 suka jakkata. Ana ci gaba da aikin nema da ceto a wasu gine-gine uku da suka ruguje, inda aka yi imanin mutane 6 sun makale. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin ƙasar a makon jiya ya ƙaru zuwa 51 a cewar jami'an sojan ƙasar, bayan da aka gano ƙarin gawarwaki 43. An yi wa sojojin kwantan ɓauna ne a lardin Wadaland na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diu da Warsi, a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. An tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin, kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jakkata an kai su asibiti. Kasar da ke yankin yammacin Afirka ta sha fama da tashin hankali mai nasaba da kungiyoyin alka'ida da ISIS tsawon shekara 7, wanda yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba kusan mutane miliyan 2 da matsugunan su da kuma haifar da matsalar jinkai. Gazawar gwamnatoci wajen magance matsalar yadda ya kamata ta haifar da juyin mulki har so biyu a shekarar da ta gabata, inda kowane shugaban mulkin soja ke yin alƙawarin kawo ƙarshen hare-hare da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar, amma duk da haka haƙa ba ta cimma ruwa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakiliyarmu ta jihar Plateau, Zainab Babaji, ta yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar 1976 zuwa yanzu. Zainab, gare ki.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaimcinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka.
Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da dimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da 50 ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu, wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da, wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties din da na gani suna amo a cikin campaign nasu, dukan sun sa abin da suke yi. So abin da ina so su duba shine wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba.
Jihar Plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20, wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne Turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya sayi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma in an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina, mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne, manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya ya yi amfani da shi. Zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai, yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining, wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba. To amma matasan nan wasu suna ce to a ba mu izini, amma in za mu iya mu biya haraji ne ba su samun wannan zarafi. Amma za ka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje, yana tonan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi, gwamnati ba za su ce mishi komai ba.
Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta Yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro.
Kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su, mu ma ya taba mu. Sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai, wani ko yana so ya zo ya yi sayayya in ya auna abin da zai kashe a hanya, to gaskiya zai haƙura, sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi webin. Webin kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai bane. Abin ya taɓa 'yan kasuwa sosai, kuma musamman mu a Jos North. dan za ka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara. To inda gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abin zai iya shafan su suma. Saboda in kai ka tsare ɗanka ka ba shi duk abin da yake buƙata. To wanda baka tsaran ba shi zai addabe ka ya addabi ƴaƴanka ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace.
Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba.
Imam Abdullahi Abubakar shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi shi ne da kullum abin da muke gargaɗin kenan cewa mu zauna lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Davo Dafe. Muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa Ubangiji shi ne yake ba da mulki. Saboda haka abu mai kyau shi ne annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a Najeriya, wasu 'yan ƙasar da ke zama ƙetare suna komawa gida don kaɗa ƙuri'a a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrairu. Babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta aiki cibis da wani ɗan Najeriya mai suna Garba Suleiman Saminaka a tashar jiragen saman birnin Paris akan hanyarsa ta zuwa gida zaben. Ga abin da ya ce mata.
Zan je zaɓe mana, mu tabbatar da an yi zaɓen nan lafiya an gama shi kuma lafiya.
Kai kana da katin zaɓe kenan?
Na da katin zaɓe na ainihin duk abubuwan da aka ta yi a Najeriya na National ID card ɗin nan. Da su driving license ɗina duk ban barin waɗannan abubuwan da rijista na zaɓe na duk na yi.
To ka ga jiya ka ga yau a fannin zaɓe duk da yake ba gida kake ba dai na hakikanta cewon kana bibiyan abubuwan ke ta faruwa.
To a hakikanin gaskiya mun ji abubuwa daban-daban da yake faruwa. Muna gani kuma a media muna gani ana ta tutturawa a kafofin labarai da sauransu. Abubuwan da na gani wanda ya sha bamban da zaɓuɓɓukan da aka yi shekaru da dama da suka wuce shine maganan kuɗin nan yadda mutane suka shiga cikin halin ha'ula'i. To manufar gwamnati kamar yadda waɗansu suke cewa an yi wannan canjin kuɗi gab da zaɓe saboda jama'a kada su sai ƙuri'a. Ba kuɗi a hannun mutane ballantana a fito ana rabawa mutane domin su zaɓi wata jam'iyya. To abubuwan da ya sa mutane suka shiga cikin halin ha'ula'i kenan a wannan lokaci bambancin shi kenan da zaɓuɓɓukan da na gani wanda aka yi da.
To kamar nan Amurka inda kake in zaɓe ya kusa irin haka za a yi ta binciken ra'ayoyin jama'a cewa ne me kake ji game da 'yan takarar musamman waɗanda suke kan gaba?
To abubuwan da nake ji game da waɗannan 'yan takara wato kamar yadda Bahaushe ne ko kuma yadda dai akan ce sarki zaben Allah. To in ka ga gangamin siyasa wanda aka yi na Tinubu jama'a da suka fito kwansu da kwarkwatansu sai ka ce kai ba mamaki shi zai ci. Haka kuma a tikun in suka yi nasu gangamin a ko ina ne jama'an da zaka ga sun fito kamar farin dango to sai ka rasa wane ne zai ci. Hatta wannan Peter Obin da yake dai ba wai support din da yake da shi a arewa bai kai kamar yadda yake da shi a can kudu da sauransu ba shi ma an ka ga nashi jama'an in sun hadu zaka kamar to sai ka ga ma shi ma zai iya ci ko na su kwankwasa shi ma in sun fito sun yi nasu. Saboda haka ba a san maciito ba dai sai miya ta kare.
Akwai banda waɗannan manyan 'yan takara guda hudu da ka ambata akwai kuma sauran jam'iyya kake jin takararsu?
To
akwai waɗanda suke cewa ma kamar waɗansu jam'iyyu masu ƙarfi ne suke tsaida wa waɗansu takara don daga baya su ce sun janye.
To kin ga dai kamar su Manjo Ali Mustapha ni dai ban ga wani gangami da aka yi kamar wanda zan ce yes ya jijjiga ƙasar ba. To amma da yawa yana da magoya baya da kuma na su PRP su ma duk suna da nasu da kuma wa'ansu jama'in da ban san su sosai sosai ba dai amma kowa yana da nashi magoya bayan kuma ƙarshen ta sai wannan abubuwan da ake cewa maja
labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
kuma yawanci shi ba plata ne wanda dai aka sani abu plata ne ai ba da rigima rigima shi kai ka taba mishi
sabon sa ba eh
dabbas in baka taba mishi dabbas ba ruwan shi da kai amma an ka dauki kaman Jos yanzu me aka yi wa makiyayin har suka tazo suka yi hubba za suka yi ramu ramu gayya
kula ne akwai kashi biyu akwai wa'inda suka yi mulki suka yan gari wanda suka hadu suka kafa daular din sannan akwai fulani da suke daji wato makiyaya
amma ni tambaya ce guda daya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum ya ce sai ka bashi miliyan 500 ina zai kashe su
kuma yau kashi 70 ko kashi 80 na fulani na shanun nan ba na fulani bane na masu hannu da shuni ne na mutanen da suke cikin gari ne
a sai a tsaya a duba kamar Zamfara Zamfara kowa ya san cewa wannan fa rigimar fa ba zancen wai tsaro bane kudi ake nema a Zamfara
ni laifin duka a wurina a wajen fulani ne suke
su fulani ne masu
100% saboda
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC me yasa fulani makiyaya suka ga cewa zai fi musu kyau su dauki makami su dinga kai harare ko kuma neman fansa ko kuma sace-sace da sauransu juya musu bayan da aka yi ne ko menene kuma me yasa yakar cin hanci da rashawa yake da waya a Najeriya wannan duna cikin batutuwan da muke so mu taba a shirin yau wanda ci gaba ne na muhawarar yan takarar jam'iyyu daban-daban masu takarar gwamna a Najeriya a wannan zabe na shekarar 2023 wanda suke muhawara din sun hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Niger da Haliru Jika mai takarar gwamnan Bauchi a karkashin jam'iyyar NNPP da Umar Aldo da ke takarar gwamna Adama a jam'iyyar SDP da dan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali da kewa jam'iyyar PDP takara ta jihar Kano ku ba ta da bata lokaci ba malaman mu je
Alhaji Sadiq dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da Fulani da makiyaya da yawa kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo bane ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manyan bindigogi suna tsakar mutane suna neman fansa
gaskiya maganar nan ba abu ɗaya bane yake ya jawo mana wannan rigimar a ƙasar nan tamu da akwai zancen rashin adalci yadda yake
adalci a waye ba yau
adalci wa makiyaya wata rana ma dan suka shiga cikin gonaki ba za a je yadda aka saba ba a lokacin da muke kanana sai a je a samu mai unguwa ya je ya nemo su a je wajen yan sanda a bawa mai gona fansa haka ake rabuwa lafiya da ma can fil azin da akwai rigimar tsakanin makiyayi da mai gona amma da akwai hanyoyin da ake bi da abun bai baci ba ya tabarbar yara ka amma ni tambaya ce guda daya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum ya ce sai ka bashi miliyan 500 ina zai kashe su
kudin
ni zai da su a cikin jeji an ce iyalinsa suna jeji shi yana jeji komai nashi na jeji ya karbi kudin ka miliyan 500 miliyan 700 miliyon biliyan guda me zai da su a cikin jejin to ai kaga tambaya ce wannan da ya kamata
ne kake ga ansa wannan tambaya
to ai a cikin gari za a kashe kudi dai ko
amma ba shi ke ba da sojan sai makamai
da sauran su ya makaranta ya gina me yake da su a cikin jejin ai shi yasa za a san cewa jami'an tsaro ne suke da raunin aiki da ya kamata su sake juyowa su sake duba yadda za su yi su kawo mana tsaro a cikin kasar nan tamu amma ya kaje aka fara zancen makiyaya wane kowace jiha da akwai nata matsalar da ya kawo mata irin rigingimu
da ba Kano ta taba cewa duk makiyaya ma su dawo Kano ba musamman da ake kuntata a kudancin Najeriya?
Har yanzu ma a Kiru da akwai inda gwamnati ta
keɓe
inda makiyaya suna nan da yawa sun zo
ai
musu madatsa an gina musu gidaje ana so ai musu kasuwar fura da nama da sauransu don su daina yawon kiwo don su zauna waje ɗaya kuma yawanci shi ba Fulatani wanda dai aka sani abu Fulatani ai ba da rigima shi ɗaya ka taba mishi
sabobinsa ba
dabbasa in baka taba mishi dabbasa ba babu ruwan shi da kai amma an ka dauki kaman Jos yanzu me aka yi wa makiyayan har suka tazo suka yi hubbasa suka yi ramuwa gayya ai sai a tsaya a duba kaman zamfara kowa ya san cewa wannan fa rigimar fa ba zancen wai tsaro bane kuɗi ake nema a zamfara
zan shiga maganar cin hanci akwai wanda yake da abin da zai ce kan wannan topic da muke da ba Sanata Haliru
ne ke so ka ce ne to Alhaji Ali karin bayanin da zan yi shine zan sake jaddada abin da ya faɗa cewon shi ita kanta hanyoyin da muke gani a kasashen nan a ƙasar Najeriya wanda suka shigar daga wani jiha zuwa wani jiha daga wani karamar hukuma zuwa wani karamar hukuma Labin Shanu ne da shi Bature yayi amfani yayi titunan nan da su so kamar yanda yace ne maganar rashin adalci ne rashin
kula ga su makiyayan
ga su makiyayan kuma yau kashi 70 ko kashi 80 na fula na shanun nan ba na fula ni bane na masu hannu da shuni ne na mutanen da suke cikin gari ne
na tajirai ne
su kawai yawanci aikin
kula
da su kawai suke musu
to madalla honorable bago kan karin bayani ne
kai ma to ni magana na akan maganan Fulani gaskiya akwai Fulani barayi masu satan dabba suna Fulani ma da suke daji wayannan Fulani sun dame su yawancin su kuwa sun zo ne daga wasu wurare
kamar
a cikin Najeriya
ko a
wajen Najeriya a cikin
Najeriya
kamar Niger to waɗannan Fulanin da suke mazauna a wannan ƙasar Niger namu da suka dade a wurin su ba barayi bane
menene
kuma sun san wanda suke zuwa su yi satan barayin amma gwamnati da masu masana'an tsaro sun ki zaunawa da waɗannan Fulanin su nuna musu yaya za a yi idan ka ba Fulani dama zai kare kanshi da dabban shi so na tabbata maka da cewa amma yau yanzu aka ce Fulani sun je sun hada tarko sun kama bandit ko sun kama rustler ko sun kashe su suka kwashe makamansu gobe ko jibi za ga yan sanda sun zo
amma ina ji akwai wasu sassa na Najeriya da
yan sanda za su zo idan suka zo za su ce to an kashe mutane ne ina makamansu amma idan an zo an kashe Fulani ne aka wuce ana bara a zo ba to abinda ake magana shine akwai compromise a maganar security architecture namu
wannan shi ya kama kamar na cin hanci da shi okay ba Dr. Umar na'am
eh bayani akan wannan maganar Fulani ni laifin duka a wurina a wajen Fulani ne suke
su Fulani ne masu laifi
100% saboda in ka duba ni historian ne
ne ta yasi yake laifin su
saboda ba abinda nake son shimfida maka in kun yi mulki shekara 100 kusan hudu da wani abu a West African coast na Fulani suke rike da shi amma Fulani akwai kashi biyu akwai wa'inda suka yi mulki suka yan gari wanda suka haɗu suka kafa daular din sannan akwai Fulani da suke daji wato makiyaya wa'innan da suka kafa mulkin su da hannun makiyayan nan suka haɗu suka kafa mulkin su amma da suka kafa mulkin su basu koyar da wa'innan Fulani daji na addini ba basu karantar da su ba basu aje su su settle nasu ba basu kara musu komai ba sun bar su haka suna ta tafiya sai aka wayi gari jama'a suka yawa daji sai yi kare sai ga Fulani ga a bayyane sai suka zartu kuma ba su taba
harka da mutanen
gari ba sai rigima a tashi. Don haka laifin Fulani ne traditional institutions na Fulani da Turawa suka zo suka buge ai da Fulani suka yi. Da Turawa za su tafi kuma hannun Fulani suka bari. Yet Fulani ba su yi ba ya uwansu anything ba bai lantarki ba su yi wa sauran jama'a. Don haka Fulani suke da
laifi. Na ji laifin Fulani ka ba da hujjoji. Mun shiga topic na gaba corruption batun da kanka ma zan fara. Kamar da wasu suka ambata suka ce kudin da ake samu ana kasawa ne ana rabawa tsakanin juna. Ba wani dan siyasa da yake duk shugabannin takarar yan takarar kuna shugaban kasa ba ɗaya da baya alƙawarin magance cin hanci da rashawa. Shi ya ɗaya daga cikin alƙawarin uku da Buhari yi dama wannan ne corruption ne cin hanci da rashawa tattalin arziki da security da tsaro. Wasu sun ce ba za ka iya magance maganar cin hanci da rashawa a Najeriya ba haka ne?
Don me? Aini hero dina a kasan nan a shugabannin Najeriya Janar Murtala Muhammad. Saboda Murtala nema nake bin so ba san jiwa nake bin Isu Buhari. Har na dauka
me yasa yake
don Murtala ya yagi cin hanci da rashawa da Murtala aka kashe shi fa 25 naira ne yake wurin shi only 25 naira Murtala ya mutu ya bari yana da fili guda daya grand wanda Governor Lagos Jami Bowen ya ba I mean mai sunan shi Governor Gawanna ya ba shi a Lagos ko certificate Murtala bai ba grant ne da kuma gidan shi a Suleiman Ribadu Suleiman Road a Kano. So leadership din ba za ka yi leadership by example ba san me ake faɗa leadership by example
da Hausa ba
shugabanci da misali in na ce maka na baka misali in na ce kace ba a shan sigari nan kar ka sha in ka mutane suna gani shugaba baya satan kudin gwamnati wallahi ba mai sata.
To ba ƴan uwanka wa yake son magana da cin hanci da rashawa wannan ne?
To a gaishe ku, idan ka dubi Najeriya da kuma tarihinta na siyasa tsakanin manyan jam'iyyunta guda biyu APC da PDP a ƙarƙashin wacce aka fi cin hanci da rashawa. Sai ku biyo mu shirinmu na gaba domin jin wannan ansa daga bakin yan takara guda biyar da muke fira da su wanda kuma muke musu godiya kan wannan tattaunawa da muke da su. Ina muku magana Muhammad Umar Bago da ke takarar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin jam'iyyar APC da Haliru Jika da ke takarar gwamna NPP a Bauchi da Umar Ado da ke takarar gwamnan Adamawa a jihar wato a Lemar SDP da ɗan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali da kewar jam'iyyar PDP takara ta jihar Kano. Yanzu ka madadinsu da kuma madadin Nasiru Adamulka da ya taimaka aka haɗa shirin nan ni ne Ali Mustafan Sokoto a Washington DC. Ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustafan Sokoto. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice a wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada mahimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine cikin gaggawa shekara daya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Kudirin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da kasashe abokan hulɗarta da kuma kasashen da ke da ra'ayi za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma a kuma ci gaba da yin sa har zuwa ranar Alhamis. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiyya inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jikkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da 'yan bindiga wato 'yan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin ƙasar a makon jiya ya ƙaru zuwa 51 a cewar jami'an sojan ƙasar bayan da aka gano ƙarin gawarwaki 43. An yi wa sojojin kwanton ɓauna ne a lardin Wadaland na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diyo da Orsi a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin, kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jakkata an kai su asibiti.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.